أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدها كيوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوة وانا مسلاتي بتالن البركة مسلاتي مغلقة kenan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 15 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yazo daidai da 4 ga watan 3 miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin suratul Nur, daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Kafin mu shiga karatu ajiya na manta gabatar da maraba da babban bakonmu wanda ba bako ba da ya halarci wannan majalisi, shine shugaban kungiyar Izala ta nan jihar Bauchi, Professor Zubair Madaki, wanda ya kawo mana ziyara ajiya, ya kuma zauna har muka tashi muna tare da shi a nan. Muna masa addu'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa masa ladan wannan zumunci a cikin mizaninsa, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa jagoranci, ya dafa masa a cikin ayyukan da yake gabatarwa wanda ya shafi shugabanci, da kuma abin da ya shafi ilmantarwa da karantarwa wanda ake yi ba ƙaƙƙautawa. Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma a yanzu nan har ila yau mun samu halartar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar San, tsohon gwamnanmu na nan jihar Bauchi, wanda shi ma a wannan lokaci muna tare da shi ya kawo mana ziyara domin ya halarci wannan tafsiri namu na wannan shekara. Muna masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa mizani abubuwan da ya yi na alkhairi a wannan jiha a lokacin da yake gwamna. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa masa mizaninsa, abubuwan da ya sa gaba Ubangiji kuma ya dafa masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce masa gaba a cikin lamuransa yadda ya zo nan lafiya, kuma Allah ya mai da shi gida lafiya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا للي ودن سكيسن ممونا أبو ya yadu a cikin waɗanda suka yi imani, lahum azabun alimun, suna da azaba sakamakon azaba mai raɗaɗi, fi duniya wal akhirah, a duniya da lahira. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shine yake sane ku ba ku sani ba. Wannan aya a jiya mun yi bayaninta da abinda ta kunsa na gargaɗi mai tsanani akan waɗanda za su riƙa yaɗa mummunan abu a cikin al'umma, waɗanda za su riƙa yaɗa labaran ƙarya ko kuma na gaskiya amma ba masu kyau ba, saboda abinda suke yi na ƙoƙarin lalata al'umma. na kokarin su zanto al'umma ta daina daukar laifuffuka a bakin komai, su rika ganin cewa tunda abin ne ya zama ruwan dare, to shikenan su ba ra su yi, ko kuma a'a ta wannan hanyar wasu ma su rika koyar ko koyan yadda ake yin wasu laifukan, sannan da abin da wannan yake haifarwa na bibiyar laifukan wasu don a yada, ya zanto kowa a bude masa ido so yake gano laifin dan uwansa ya zo yana yadawa, da wannan ba karamin tasgaro yake kawo al'umma ba da ci baya, kuma duk wanda ya zanto wannan ce sana'arsa babu abin da ya sa a gaba sai neman laifukan mutane domin ya yada, domin ya tallata, domin ya yi terere da jama'a, to shi ma Allah subhanahu wataala zai masa irin wannan sakamakon shi ma Allah subhanahu wataala sai ya kunyata shi tun a nan duniya, ya kunyata shi tun daga cikin gidansa. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata, kamar yadda ya zo cikin hadisin da Imam Tirmidhi da Ibn Hibban suka rawaito hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda. Allah ya ce Abdullahi dan Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya hau kan minbari ya daga murya sosai yake cewa ya ma'ashara man aslama bi lisanihi muslimina wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim, kada ku rika cutar da musulmi, kada ku rika kunyatar da su, kada ku rika bibiyar al'auransu, fa innahu man tattaba'a awrata akhihi almuslim tatabba Allahu a'ra, ya kunyatar da shi har a cikin gidansa. Saboda haka duk wanda yace zai dauki sana'ar yaɗa laifuffukan mutane da terere da su da fadar aibin su da cin mutuncin su dan kawai ya zubar musu da mutunci, to ya sani cewa sakamakon zai dawo kansa, kaikayi zai koma kan mashikiya. Shi ma wata rana haka Allah subhanahu wataala zai tona asirin sa a bainar jama'a. Ku sani cewa yaɗa aikin alfasha, mummunan aiki, yaɗa shi a cikin al'umma, wanda yake yin wannan ya fi ma wanda yake aikata mummunan aikin. Wanda zai yaɗa mummunan aikin ko da ba shi ne yayi ba, to sai ya fi wanda ya yi aikin laifi. Saboda duk mutumin da yake aikata mummunan aiki a asirce a ɓoye ba a bayyana ba, wannan wani ne wanda Allah subhanahu wataala ya rufa masa asiri, idan ya tuba Allah zai karɓi tubansa, sannan abinda ya yi ya shi kaɗai zai tsaya a kansa, ba zai shafi al'umma ba, laifin da yake a ɓoye ba zai shafi sauran al'umma ba, saɓanin wanda zai ɗauko wani mummunan abu ya riƙa yaɗa shi a bainar jama'a, to anan zai cutar da duk waɗanda wannan abin ya je kunnensu, kuma tasirin da wannan abin zai bari a cikin al'umma mummuna ne. Saboda haka laifinsa sai ya fi laifin wanda yake aikata laifin. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi wannan gargaɗi wanda yake mai tsanani, ya shi'una alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, innal ladina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, kace suna da azaba mai raɗaɗi sakamakon azabarin mai raɗaɗi. Yaɗa alfasha ko da gaskiya ne abin ya faru, haramun ne mutum ya yaɗa ta ko da gaskiya ne, shari'a ba ta hana yaɗa mummunan abu saboda yana ƙarya ba, ba don wannan aka hana yaɗa shi ba, an hana yaɗa shi ne saboda abubuwan da yake haifarwa wanda je muka yi magana a kansu, abubuwan da suke yake haifarwa na kawo rarrabuwa a cikin al'umma, na kawo rigingimu a cikin al'umma, na sanya al'umma ta saba da jin laifuffuka da kuma koyar da laifuffuka ga wasu wanda ba su san da su ba, da tuna ma waɗanda wataƙila ma sun manta da irin wannan laifin. Saboda haka aka hana wannan ba wai dan labarin ƙarya ba ne ko ba gaskiya ba ne, a'a ko da gaskiya ne haramun ne a yi wannan. Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa ya fitar da asar daga Ata Ibn Abi Rabah, wannan babban malami na tabi'ai, ɗaya daga cikin manyan almajiran Abdullahi dan Abbas, manyan malamai na makarantar Abdullahi dan Abbas, yake cewa man asha'a al-fahishata fa alayhi an-nakal wa in kana sadiqan. Man asha'a al-fahishata fa alayhi an-nakal wa in kana sadiqan. Wanda duk zai rika yada mummunan labari, mummunan aiki, mummunan ta'ada, mummunar dabi'a, to yana da azaba mai tsanani, ko da kuwa gaskiya yake. Ko abubuwan da suka faru marasa kyau yana yadawa, to ko da gaskiya ce abin ya faru, to yana da azaba wacce ke mai raɗaɗi. Saboda haka ba an hana ba ne saboda ƙarya ce, a'a, saboda mummunan tasiri da suke bari a cikin al'umma, saboda lalata al'umma da suke yi. Idan muka kula cewa sha'atul fahisha, Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗi wani haddi da za a yi wa mutum a nan duniya, cewa kamar yadda aka ce in mutum ya yi ƙazafi a yi masa bulalata ba nan idan bai kawo shaidu ba. To ita sha'atul fahisha, Allah bai faɗi wani haddi da za a yi wa mutum a nan ba, saboda sha'atul fahisha wani abu ne wanda yake ba ya da zabit, ba wani abu ne da za a iya masa wata ƙa'ida guda ɗaya. Me yasa? Saboda sha'atul fahisha hawa-hawa ne. Akwai wanda yake mai muni, akwai wanda yake ƙasa da haka, akwai wanda yake tsaka-tsaki. Saboda haka ba za ka iya yi masa wani abu ƙa'ida guda ɗaya ka ce wannan isha'atul fahisha ita ce wanda za a yi wa haddi, wannan ba za a yi masa haddi ba. Akwai wanda zai yi isha'atul fahisha ta zina ko ta manyan laifuffuka, sata, kisa, shan giya da sauransu. Kaga waɗannan manyan laifuffuka ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma waɗanda suke waɗannan laifuffukan haddi. Amma yaɗa su laifi ne babba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai sanya masa haddi ba, sai dai idan mutum ƙazafi ya yi ma wani, to a nan ne aka sanya haddin ƙazafi. Amma ita isha'atul fahisha a karan kanta, saboda ba wani abu ne da ya zabit da za ka yi masa wata ƙa'ida da duka wani nau'i na isha'atul fahisha za ka sa shi ciki, sai ya zanto ba a yi mata wani haddi ba. Sannan takan zama babba, takan zama ƙarama. Wata isha'atul fahisha ɗin a iya ɗan majalisi za a yi shi, wani kuma a cikin gari, wani kuma a duniya za ta yaɗu. Saboda wani in ya tashi iya wasu mutane ne kawai zai gayawa, wani kuma in ya tashi iya wasu ne, wani kuma garin gaba ɗaya za ta karaɗe. Wani ta shafi wani mutum ne wanda yake da daraja, yake da tasiri a cikin al'umma. Wani kuma za ta shafi mutum ne wanda yake gama gari, bai da wannan tasirin a cikin al'umma. Saboda haka takhtalif, tana sassabawa daga wannan zuwa wannan. Saboda haka ba wani abu ne guda ɗaya da za a iya cewa idan an yi shi an yi masa haddi. Amma ana iya gane nau'in girmanta da rashin girmanta idan aka yi lura da ita kanta alfasha ɗin. Akwai abinda za a yi, akwai wanda za a yi isha'arta, za a yaɗa ta, kuma ya zanto an fito ƙarara lokacin da ake yaɗa ta ɗin. Wato isha'atul fahisha bi uslubin sarih, da wani salo wanda yake ɓaro-ɓaro, kowa ya gani ya san wani abu ne mummuna ake nunawa. Ba wani abu ake sa shi a cikin wani salo dunkulalle ko ɓoyayye wanda ba kowa ne zai gane ba, wanda za a fito ƙarara a faɗa, ko a fito ƙarara a nuna. Kaga wannan isha'atul fahisha ce martaba da take ta ƙoruruwa. Ta ƙoruruwa wani abin ya saba wa fitira ma, ya saba wa fitira, halitta ta ɗan adam, kyawar halitta da Allah ya wa ɗan adam. Kamar abin da ya shafi luwaɗi, abin da ya shafi maɗugo, abin da ya shafi zinal maharib, wato ƴan uwa wanda suke da ƴan uwantaka ta jini, kuma a samu zina a tsakankaninsu. Kaga wannan laifuka ne wanda suke sun saba wa fitira ma ta ɗan adam, sun saba wa asalin halitta da Allah subhanahu wataala ya wa. Akwai wanda yake ya dace da fitira, amma kuma ta wani ɓangaren bai dace ba, kuma abin da ya shafi zina tsakanin waɗanda suke jinsaini ne, mace da namiji, wanda ba 'yan uwa ba, ya saba wa fitira ta ɓangaren saba wa shari'a, amma kuma bai saba wa fitira ba saboda a wata halitta ce damun haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɗan adam, ya yi jinsin ɗan adam namiji da mace. To kaga isha'atul fahisha wacce take da salo ɓaro-ɓaro, babu shakka ba za ka daidaita ta da wacce take kinaya ce ba. wato ana yin shi a cikin wani salo da ba kowa ne yake iya gane abin da ake sakon da ake so a isar ba, amma kuma ga wanda zai gane, zai gane cewa wannan abin da ake isarwa ba mai kyau bane. To kaga mataki mataki ne, akwai wanda zai yi isha'atul fahisha, abin da zai yi yaɗa alfasha ne amma da wani abu da Allah ya halatta masa. Wato yi da matarsa misali, matarsa Allah ya halatta masa ita, mummunan aiki ne a cikin al'umma, wanda yanzu yana neman ya zama ruwan dare, ruwan dare gaskiya cewa a wajen bukukuwa, a wajen bukukuwa da ango da amarya shaɓa ado shigo cikin bainar jama'a, maza da mata zo suna rungumar juna, wannan isha'atul fahisha ne, isha'atul fahisha ne, ko da an ɗaura aure tana nan matarsa ce mijinta ne shi, bai halatta yin wannan a cikin jama'a ba. Saboda haka in suka yi haka sun shiga cikin wannan narko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk bai yin wannan yana da sakamakon azaba mai raɗaɗi. Saboda haka ko da Allah ya halatta musu amma ba irin wannan yanayin ba, ba irin wannan yanayin ba, ba duka abin da Allah ya halatta, ya halatta a yi shi a bainar jama'a. Kuma ai wannan kamar saƙo suke bayarwa, saƙo ne suke bayarwa na su koya ma wasu, wani kuma zai zo watakila da wanda ba matarsa ba ya yi, shi ma saboda ya nuna wa duniya, sannan kuma zai sanya a riƙa ɗaukar abin ba komai ba, a daina jin ma nauyin abin a cikin zuciya, don an ga wasu suna yi ba za a ɗauka wani abu suke yi mara kyau ba, saboda an ido ya saba gani a bainar jama'a ana yi. Saboda haka duk wannan nau'i na isha'atul fahisha fillazina amanu, sannan aka dubi mai ƙidarin yadda kuma aka yaɗa ta, wani zai yaɗa ta iya ɗan tsukukin watakila wannan majalisarsu ko kuma a cikin wani group ɗinsu iya nan zai yaɗa abu, wani kuma zai yaɗa ta a cikin garinsu, wani kuma zai yaɗa ta ne gabata a cikin ƙasar, wani kuma duk duniya ma. Haka kowanne gwargwadon yadda ya yaɗa ta, gwargwadon yadda laifinsa zai kasance a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Musamman ma a yanzu da kafofin sadarwa wannan suke taimakawa wajen yaɗuwar abu cikin gaggawa, cikin gaggawa a ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga miliyoyin mutane sun kai ga wato isa ga wannan abin da shi wannan shi ya yaɗa cikin ƙanƙanin lokaci. Saboda haka duk wannan yana daga cikin isha'atu al-isha'atul fahisha fil ladina amanu. Sannan da inda za a yi isha'atul fahisha din shi kansa ba ɗaya bane da wanda zai yi a garinsu ko a ƙauye, da wanda zai yi isha'atul fahisha fil masajid, a masallatai, wuraren da aka keɓe don ibada, na yi wana na Aisha ƙazafi ko kuma yaɗa ƙazafin da aka yi mata Ubangiji saboda rahamarsa ya zanto bai gaggauto muka da hukumarsa ba, ya ɗaga wa muminai ƙafa waɗanda suka faɗa cikin wannan abin, Allah ya ba su jinkiri har suka tuba, Ubangiji kuma ya karɓi tubansu. To a yadda hadisin da Aisha ya yi bayanin ayoyin da suka sauka bayan an yi wana na Aisha ƙazafi, hadisin da ya nuna da yi wannan bayanin ya ce ayoyi goma, to wannan da nan ya ci kan ayoyi goma. Idan muka duba za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi goma ya shimfiɗa abubuwan da suka shafi tarbiya bayan wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha, sannan kuma ya bayyana mana yadda mutane suka kasance a zamanin da abin ya faru, yaya al'umma ta kasance a lokacin. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a cikin bayanan da muka karanta mutane sun kasu gida huɗu a wannan lokacin. Akwai muminai waɗanda suna jin labarin, ba su yi wata ba suka ƙaryata labarin, suna jin an faɗa an ce Aisha radiyallahu ta'ala anha an same ta da laifi kaza da kaza da kaza, suka ce ƙarya ne, suka ce haza ifkun mubin, wannan ƙage ne mabayyane. Waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba, waɗanda suka ƙaryata suka ce ƙage ne. Daga cikinsu akwai manya-manyan zaɓaɓɓun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam masu falala da gaske irin su Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib, irin su Abu Ayyub al-Ansari da Ummu Ayyub da Usama ibn Zaid da Ummu Mistah da Barira da Ummu Ayman da duka a cikin labarin da muka karanta dukan su za mu ga cewa sun wanke na da Aisha radiyallahu ta'ala anha ba su yarda da abin da aka tuhume ta da shi ba. To wannan su ne kaso na farko, kaso na biyu wanda su ne suka fi yawa su ne wanda suka kame bakinsu ba su ce komai ba, ba su fito suna cewa ƙarya ba ne, sannan ba su fito suka gaskata ba, wanda su suka fi yawa kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikinsu suna jiran su ji mai annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi hukunci da shi. Wannan ta sa su ma suka ja baki suka yi shiru. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi, ya ko da suka yi imani kakku wuce gaban Allah da manzansa, kakku wuce gaban Allah da manzansa, wato kakku yi gaban kanku. Allah yana hana mu'mine da kada su yi gaban kansu. To tikila wannan rashin jin komai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akan matsalar shi yasa da yawa daga cikin mu'mine sai suka yi shiru ba su ce komai ba, suka kame bakinsu. Kaso na uku su ne ‘yan kaɗan waɗanda aka samu cikin muminai, sahabbai muminai waɗanda suka ɗan wato su ma suka riƙa yaɗa labarin, suka kutsa cikin yaɗa labarin, wato aka ji labarin ya fita daga bakinsu. Su ne Hassan ibn Thabit duk da cewa shi yana cewa bai yi ba, da Mistah ibn Uthatha da Hamnatu bintu Jahsh, waɗannan su uku su ne wanda aka samu cewa an ji labarin daga bakinsu sun faɗa sun furta. To wannan su kuma aka yi musu haddi bayan ayoyi sun sauka aka wanke su, wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu abinda suka yi na laifi, wanda su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ishara kansu ya ce in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, su ne wanda Allah ya magana a kansu wanda suke ta bayyanar wannan labari da harsunansu, suna faɗar abinda ba su da ilimi a kansa, abinda ba su sani ba suna faɗar su da bakunansu. Sai kaso na hudu su ne munafukai wanda yake kan gaba a cikinsu shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, wanda shine ya kitsa labarin, shine kirkiro labarin, kuma daga wajensa ne aka ji labarin, kuma ya rika tara mutane yana gaya musu, ya tara iyalansa da ‘yan uwansa da mutanensa munafukai yana ba su labarin domin su je su ci gaba da yaɗawa. Waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta’ala ya yi musu azabar, wato alkawarin narkon azaba tun daga kan shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ɗin shi kansa. Allah subhanahu wa ta’ala ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim, sannan su kuma waɗancan da suka hutsa cikin maganar munafukai suka dinga yaɗa ta, su ma Allah subhanahu wa ta’ala ya ce innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim, wanda ayar tana tafi nan gaba. Su ne kuma a kan gaba shiga ƙarƙashin wannan ayar ta innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, su ne a kan gaba wajen shiga ƙarƙashin wannan ayar, saboda su suka ƙirƙiro mummunan labarin suka riƙa yaɗa shi. To amma waɗanne dalili ne ya sa munafukai suka ƙirƙiri irin wannan labari suka yaɗa shi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidansa? Dalilan ba su wuce na farko su ga cewa sun ruguza addini ba, buƙatar ruguza addini ta hanyar ruguza masu addinin, wanda kuma yake a ƙololuwan masu addini shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. To me za su yi su ɓata masa suna, su shawwaha masa surarsa, zamana ana yi masa wani gani mara kyau, to shi ne bari su taɓa iyalansa, in suka taɓa iyalansa shi kenan sun ɓata hotonsa a idon mutane, sannan kuma wannan zai iya kawo ma rigingimu da fitintunu a cikin mabiyansa. zakansa zai rarrabu daga nan mutuncin sai ya zube a daina ganin mutuncin sa a daina ganin mutuncin gidansa wannan shine hadafin su kaga daga lokacin addinin ya rushe adabin su na farko kenan shine isqatu din su ga cewa su rusa addini saboda ka galibi duka wani yunkuri na sukan waɗanda suke masu addini ko waɗanda suke masu karantar da addini wannan babban hadafi ne babban hadafinsa shine rusa addinin kansa saboda in ya zanto mai masu karantar da addinin suka zanto ba su da mutunci a idan jama'a to kaga addinin ma ba shi da mutunci saboda gurinsa ake jin addini gurinsa ake jin Allah ya ce annabi ya ce don haka zuban musu da mutunci a idan jama'a aka cire girmansu daga zukata to kaga shikenan addinin ba to gurin wa za a je a koye shi su ne da masu koyar da shi to shi yasa za ka ga cewa duk waɗanda suke ƙoƙarin rusa addini suka biyo ta wannan hanyar ta hanyar a soki a riƙa wato ƙoƙarin fito da illar waɗanda suke masu ɗauke da karantarwar addinin su ne malamai masu da'awa ta ƙoƙarin a fito da aibubbukansu duk da aka samu wani ɗan laifi ta ɗauko shi wani abu ba ba laifi ba ne ta mai da shi laifi wani abu ne wanda yake ba kowa ba yana yi amma suna su ya zama laifi ta mai da shi laifi ƙarfi da yaji wani kuma abu ne na laifi wanda za a iya samun shi tare da ɗan adam tunda malamai ba ci aka yi ma'asumai ba ne daga shi da cikin sahabbai an samu wasu wanda suka yi har ma wanda ya je yaƙin Badar amma an same shi da laifi kuma a yi masa hukuncin laifinsa wanda bai zuba masa darajar da Allah ya ba shi na zamantowarsa ya je yaƙin Badar ba kamar yadda za mu gani nan gaba za mu yi tsokaci a kan wannan to amma sai a maida abin babba kuma wannan abin sai ya shafi duk wani mai irin aikinsa ba wai zai tsaya a kansa ba shi wannan da ake taya buɗiɗinsa a'a duk wani mai irin abin nan ci to kaga haka malaman nan suke haka da irin wannan siga ai abin da ai malaman nan da haka suke shikenan to da zarar aka rusa waɗanda su ne masu karantar da addinin to kaga addinin gaba ɗaya an masa illa tunda babu kuma wanda zai karantar da shi shi wannan mai sukar nasu dama shi ba shi ne mai karantarwa ba ko bai san ma addinin ba bane ya karantar da shi to wannan shi ne hadafi sababi na farko da yasa suka yi wannan sababi na biyu shi ne maradul kulub cutar da take cikin zukatansu munafukai zuciyarsu ciki take da cuta kamar yadda Allah ya ce fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada akwai cuta a cikin zuciyarsu wannan cutar ba ta basu zauna haka ba kullum za ta sa musu tunanin ya za su yi barna ya kuma za su yaɗa barna ya za su yi izgili da masu addini ya za su yi izgili da shi kansa addinin ya za su ba da wani goyon baya da wata gudunmawa ga makiya addinin Allah ta yadda za su yi nasara wannan ta sa suka ga cewa ga wata dama bari su ƙirƙiro wata ƙarya da za su liƙawa matar annabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha sannan su yaɗa ƙaryar a cikin garin Madina gaba ɗaya saboda haka wannan cutar da take cikin zukatansu ta taimaka wajen su ƙirƙiro wannan ƙaryar su yaɗa ta a cikin garin Madina sannan abu na uku at-ta'amur 'alal muslimin wato ƙulle-ƙulle mugun ƙulli da suke wa musulmi mugun shiri da suke wa musulmi da suke haɗa kai su taimaka wa junansu wajen ya za su cutar da musulmi wani ɗabi'a ce ta munafukai a kowane lokaci za su haɗa kansu amma ta yaya haɗin kan zai taimaka wajen wato cutar da musulmi wani yana daga cikin abin da ya sa wannan ƙagen cikin ƙanƙanin lokaci suka yi ta yaɗa shi duk ya game garin Madina gaba ɗaya domin wannan shi zai taimaka wa maƙiya musulunci su kuma su samu abin da za su yaƙi musuluncin da shi to yahudawa da mushrikai da ake zaune da su a cikin garin Madina a lokacin abin da zai taimake su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sunna sun kasa gaba da shi to wannan ƙaryar da munafukan za su ɗauko za su taimaka musu da daman suna nuna musu cewa ai tare muke zalikul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sun tare da haɗu da muminai a su rungume su ce ai duk tare muke duk mu ma mun yi imani mu ma muminai ne kamar ku amma da sun koma wajen yahudawa su ne shayatinihim din yahudawa qalu inna ma'akum ay mu tare da ku miki kafko za ci kuna ganin mu a masallaci ko a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama ku dauka mu mun yarda da shi a mu muna tare da ku kawai muna musu izgili ne wasa muke da hankalin su ba su gane bane saboda haka yana daga cikin asbab sababba da su kagi wannan ƙaryar silika ta ga matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine yadda za su shirya wani abu da zai taimaka maƙiya a addinin Allah a wannan lokaci Yahudawa da mushrikai domin su yi galaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda wata fitina a cikin sahabbai sannan sababi na hudu alhasad hasada da kullata kamar yadda muka faɗa a farko-farkon bayanin kissar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul illa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai lokacin da ya hijira ya zo ya samu ana shirye za a yi masa nadi za a yi masa sarauta ta mutanen Madina ɗan kabilar Khazraj ne saboda suna kokarin su bashi shugabanci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin hijira shikenan duka sai kowa ya tattare aka koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce shine shugaba wannan mukamin da yayin tunanin zai samu idan so bai same shi ba tun daga lokacin abin yake damun shi a zuciyarsa shi yasa wato kwallafawa mutum ya kwallafawa zuciyarsa san shugabanci yana da hadari mutum ya kwallafawa ransa shi dole sai ya zama kaza saboda kai ta bin hanyoyi ya zai yi sai ya samu kaza yana da hadarin gaske saboda idan wani abu ne da ya shafi addini to mutum zai dawo kuma yana yi wa addinin zagon kasa yayin da ya ga cewa ba zai samu abin da yake so ba sai ya hada da wasu karerai ya hada da wasu falololi na ƙarya to shi kuma lokacin zai shiga kirkire-kirkiren abin da zai ba shi wani matsayi a cikin addinin ta kowane hali kuma harka ce ta shugabancin duniya zai kokarin abokan hamayyarsa ya zai yi musu ƙazafi ya zai yi musu ƙarya ya zai yi wa mutanensa ƙarya su yarda da shi don su ba shi wannan matsayi to wannan shi ne ya kai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya baro lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa wa ruzan zuciyarsa cewa za a yi masa nadin sarauta sai kuma gashi an fasa yi masa wani nadin sarauta saboda zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kahon duka zama da duk inda ya zauna banda suka da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa ba abin da yake banda bakar magana ba abin da yake banda izgili da ba'a ba abin da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya san wannan amma ya kyale shi a kyale shi saboda maslahar zamantakewa saboda maslahar al'ummarsa kuma saboda ya nuna wa shugabanni yadda ake shugabanci wani abun ba dan ka ba wai dan baka sani ba ka sani ana yi maka wani abun da yake cutarwa ne gare ka amma rashin yin wani daukan wani mataki na gaggawa shine maslaha to sai kai hakuri sai ga cewa kuma wannan ya bada dabi ido shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi to zawa kan lokacin da ya gana da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zo da ita da wannan Safwan ibn Mu'attil a cikin wannan yanayi yana janye da abun hawanta sai ya ce to ga wata dama ta samu ba zai bar ta wuce a haka ba saboda haka sai ya fara kuskus a lokacin ya fara kitsa wannan labarin dan ya huce haushin da yake zuciyarsa ya ga kuma watakila zai iya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam illa ya sa jama'a duk su guje su barsa to wani abu da munafukai suka yi na kirkiro wannan labarin na ƙarya su yaɗa shi kuma su yi ta baza shi su yi ta kwaza shi suna da manufofi ba haka kawai yasa suke yi ba suna da manufofi manufa ta farko shi ne su sa wa muminai shakka a zuciyarsu da abin da bai zama abin shakka ba abin da ba za a yi shakka a kansa ba duk wanda ya ga yadda Safwan ibn Mu'attil da Nana Aisha suka zo ai wani yanayi ne da babu wani abin da zai sa maka wata shakka a ciki kamar yadda muka yi bayani a baya ba ta yadda za a yi masu laifi su taho a haka dole sai sun yadda za su koye kansu amma duk da wannan ya so ya yi amfani da wannan ya jefa shakka a cikin lamarin iyalin Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya cutar da shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda manufa ta farko kenan manufa ta biyu kuma ya hana mutane ya toshe wa mutane hanyar alheri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Annabi ya zo da alheri yake so yaya zai toshe wa mutane wata alherin da ya zo da su ta bangaren waɗanda za su shigo musulunci duk wanda zai shigo musulunci zai shigo musulunci ne saboda abin da ya gani a cikin musulunci da kamalat tauhidi da kamalat tashri' da kamalul akhlaq kamalat tauhid wa kamalat tashri' wal akhlaq yaga kamala a cikin tauhidi yaga inda ake tsantsanta bauta wato tsantsanta tauhidin ubangiji yaga addinin da ake bawa Allah subhanahu wataala haƙƙin sa yadda ya dace yaga addinin da yake da dokoki wanda suke kama hankali dokokin da suke cike da maslaha yaga addinin da yake da kyawawan ɗabi'u da yake karantar da kyawawan ɗabi'u saboda haka wannan shi zai bashi sha'awa ya ji cewa bare ya kama wannan addini ya dubi wasu addinin yaga mutane ne waɗanda suke da kamala suke da mutunci suka san ya kamata suke tsare mutuncin su a zahiri da batini duk yaga wannan to idan yazo zai shiga aka ce masa ai shi kansa annabin wanda yake aure ga matsayinta wanda yake aure ga yadda take to kaga tun daga lokacin zai ji cewa kai wani irin addini ne jagoran addinin ma ga yadda matar su take wani irin tsarki zan samu a cikin addinin ba zan same shi ba wannan sai ya sa ya ja da baya to wannan yana daga cikin manufofin waɗannan munafukai wajen ƙirƙiro wannan abin su toshe mutane su toshe wa mutane hanyar alkhairin da annabi ya zo da ita sannan waɗanda suke cikin musuluncin kuma wanda musuluncin bai gama zama a zuciyarsa ba daram wanda musuluncin yanzu da ya shige shi musuluncin bai riga ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsa ba to shi ma da zarar ya ji waccan jita-jita sai fara yadda da maganganun da ake faɗa game da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma sai ya taɓa fiƙar da yake da ita yardar da yake da ita a cikin zuciyarsa game da ismar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi dai a wurin musulmi ma'asumi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya katange shi daga dukkan wani rabo na shaitan babu wani rabo na shaitan da yake samu a jikinsa to kuma duk abubuwan da yake yi ubangiji subhanahu wataala yana ba shi kariya daga wajensa to idan aka ce gashi yanzu matarsa ga halin da take kuma ita ce yafi so kuma ya ce gashi ya ci gaba da zama da ita bai dauki wani mataki ba wanda zai nuna cewa anya yadda ake faɗa game da annabin nan ma haka ne anya shi ma kuwa ba kaza ba shikenan sai ya rida ba musulunci buƙatar munafikai ta samu saboda haka wannan yana daga cikin manufofin munafikai na irin wannan kiri sannan manufa ta uku ta ce wanda wannan ayar ta yi mana magana isha'atul fahishatu fil ladina amanu a yaɗa ɓarna da alfasha a cikin muminai da zanto muminai sun saba jin wani abin da yake mara kyau ce yau gashi a can gobe jibi a can a ce har ma abin ya tsallaka zuwa ga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga daga lokacin sai mutane suka ɗaukar to abin ma ba wani babban laifi bane ma can yadda mu muke zato tunda gashi ma har gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ana samun abin saboda haka sai shi kenan sai shedan ya amfani da wannan damar shikenan sai alfashar ta yaɗu a cikin mumine to wannan buƙatar su ta biya wannan ita ma tana daga cikin miyagun manufofinsu tana daga cikin miyagun manufarsu shine su ga sun ya galgala da yadda musulunci ya zo ya bai da su abu ɗaya wanda da can suna zaman doya da manja ana zama ba ga miciji ana zaman faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe musulunci ya zo ya bai da su suka zanto kamar jiki ɗaya suka zanto al'umma ɗaya to yana daga cikin abin da munafukai yake damunsu ya za su yi su ga cewa wannan wahda haɗin kai da musulmi suke da shi ya za su wargaza shi to ta hanyar ƙirƙiro wannan labarin su yaɗa shi a cikin mumini a samu rabuwar kai ta haka ne za su kawo ragingimu a cikin mumini kuma mun gani kamar yadda ya zo a cikin ƙissar mun ga yadda aka kusa samun irin wannan ɓaraka ɗin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukan mataki akan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ga abin da ya faru dan Sa'd ibn Mu'az da Sa'd ibn Ubada da Usayd ibn Hudayr da sauran wasu da suke gurin har ma aka kusa yaki ya barki a tsakanin su ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiyar su ba yana tare da su ya shawo kan matsalar to duk wanda yana daga cikin manufofi na su munafikai ne yadda za su ga cewa su rusa wannan gini da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hada harsashin sa kuma wannan shine aikin su a kowane lokaci shi yasa suke samun hadin kai daga waɗanda suke makiya addinin musulunci na waje su waɗannan suna ciki su kuma na waje to na wajen suna samun hadin kai kwarai da gaske daga nan ciki din bawoshi yana cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga galibi idan al'ummar musulmi tana dunkule tana da karfin ta guri guda tana kuma kan tsarin Allah to zai wahala wani ya zo iya cin nasara a kanta mun gane yadda musulmi suka fara masu rauni a Makka a cikin kankanin lokaci sai gashi izza ta same su sai gashi gaba ɗaya jaziratul arab duk sun koma karkashin abin nan gudanarwar musulmi bisa jagorancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka biyo baya a cikin dan kankanin lokaci me ya ba su wannan shine imanin da suka rike da tsayawa akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi to an ana san a ga an raba su da wannan to shine a zo a raba su da shi musulunci a shigo musu da wasu wanda za su kawo musu wasu abubuwa sababbi su raba su da asalin musulunci to da zarar suka rarrabu to shikenan rauni za su yi wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum da zarar kuka shiga rigingimu a tsakaninku to shikenan za ku yi rauni kwarjinin da kuke da shi kuma yadda ake tsoron ku sai ya tafi sai a daina tsoron ku saboda al'ummar musulmi ba su yi rauni ba sai da suka saki musulunci sai ya koma kowa ya kama wani abu daban ya rike musulunci ya koma kawai al'ada ce a gunsa ba addini ba baya jinsa cewa addini ne da yake ganin cewa wani abu yake yi da Allah subhanahu wataala ya ce yayi kuma abin da ya zo duniya kenan saboda shi ya daina jin wannan saboda ya dauke shi al'ada ce kamar yadda yake sa rigarsa hularsa takalminsa da irin yadda yake na yanayin gina gidansa da ake yi a garinsu haka yake shi kenan haka ya dauke addinin to sai aka samu sauki wajen a ruguza su za abin da yake faruwa ai duka abu ne wanda ya dauko wato ya biyo tsawon tarihi abinda yanzu muke gani na rauni da musulmi suke ci lokacin da aka karya daular farisawa musulmi suna murna sayyidina umar yake ce musu Allah ya daukaka ku da musulunci ne duk sanda kuka nemi daukaka a karkashin wani abu ba musulunci ba Allah zai kaskanta ku haka sayyidina umar ya gaya wa sahabbai lokacin suna murna sun karya daular farisanci farisa wajen kamar yanzu ne a ce an karya amerikawa daular amerika saboda haka suna murna abin da ba su taɓa yin mafarkinsa ba to shi da yake jan gargaɗinsu ya ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah a'azzana bil islam fa mahma ibtaghayna al izzata fi ghayrihi adallana Allah da musulunci Allah ya ɗaukaka mu cewa antumul a'launa in kuntum mu'minin da wannan imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to in muka ce za mu tafi neman izza a gurin wani a yabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a za mu gurin wani za mu je mu nemi ɗaukaka da girma to shikenan sai kuma Allah ya kaskantar da mu da kuma za a yi nasara a kan mu ba sai an biyo da ta cikin 'yan cikin gida sai an yi amfani da su sai an samu waɗanda za su ba da kai gori ya hau to a lokacin ne na waje su kuma za su samu ƙofa na waje za su samu ƙofa daga zarar kuma suka shigo to shikenan za su yi rugurugu da ku ba wanda za su kyale babu wanda za su kyale yanzu abin da yake faruwa na san duk ɗan uwa ana bibiya ana jin irin wannan yaƙi da yake ta faruwa da fatan ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshensa cikin nasara da izza ta musulmi yanzu abin da yake faruwa tun daga lokacin da yaƙin ya fara zuwa yanzu alamar cewa su Isra'ila wato Yahudawa da masu goya musu baya suna samun wata nasara ba wai nasarar sun kashe wani sun kashe wani ba ba wannan ita ce nasarar da mu muke ganin suna samu ba nasarar inda suke so su harge tsagabar su tsake gaba daya hargitsa gabas tsakiya shine waɗannan mutanen sai Iran da da suke amfani da su a baya wajen rusa sauran kasashen musulmi kamar yadda muka faɗa a wancan bayanin suke amfani man sun danka wanda ta harba Isra'ila larabawan nan tun lokacin da abin ya taso su suke ta kai kawo kan cewa kada a yi yakin nan ba sa san shi kamar yadda nace yakin nan su za su fara tutuwa kafin ma wani kafin wani a duniya ya tutu su za su tutu su suke makotaka da wannan kasar kasa ce kuma babba ba karama ba sauraka ba abinda ba su yi ba ministan harkokin kasar Saudiya fitowa ya ce ba za mu taɓa yadda a yi amfani da sararin samaniyar ba a kai wa Iran hari abinda ya faɗa ke kuma ba wata ƙasa daga cikin wannan ƙasashen da aka yi amfani da ƙasar wajen kai hari babu wanda ba dalilin kuma da zai sa ita ci gaba da kai musu hari yanzu ina fito wannan naga cewa sun kai ma hari Turkiya ka duba ita ma Turkiya sun jefa mata makamin abin da mizai Turkiya nan tana ɗaya daga cikin ƙasashen manyan ƙasashen musulmi da muke ganin cewa duk irin yadda dai suke da ku jejjefa wa makotanku makamai su ma su hasala wataƙila su ma su ce za su mai da martani kamar yadda ƙasar ta fara to shi kenan Isra'il ta samu waɗanda za su tsaya yaƙi ina riba anan babu ita babu ita saboda tausayin da za ku ke samu daga ƴan ƙasashen da cewa ana tausayawa cewa ga wani babban azzalimi yana zaluntar to shi kenan ya tafi tunda kuma kuna kan mai uwa da wabi a ƙasashensu ku ce kuna harban wasu abubuwa na masalahohin Amerika a wurin duk wannan magana ce saboda ba daga wannan gurin ake kawo muku hare-hare ba ba wani harbi da aka yi wa daga ƙasar Saudiya ya tafi Iran babu ba a yi amfani da airspace ɗin Saudiya aka kai hari ba me yasa za a jefa wa Aramco makami me yasa za a jefa wa kamfanin man su makami kaga wani abu ne na tsokana a tunzuro su ba su ce bari to su ba su ɗau matakin kare kansu kuma dole ne su ɗau matakin kare kansu ba za su zauna ta harbo musu abin nan ba an harba airport me ya alaƙar airport da maslahar Amerika duka wasu gine-gine da suke ƙasashen nan ba da kuɗin Amerika aka yi su ba da kuɗin ƙasashen aka yi in kuma kuka rusa kuka lalata da kuɗin ƙasashen da za a saki yarawa Amerika ko Gezau ta zo da manya-manyan jirage mai hana ku jiragen ruwa mai hana ku za ku sa ƙarfin ku akan jiragen ba ko ku yi ta harba Isra'ila ai ta fi jin cewa an harba Isra'ila ta fi jin haushi akan ku harba a wata ƙasar Larabawa